بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا يبود غوديا دائما وأبدا قال الله سبحانه وتعالى لهذا مو أولا يمتي نليتنين ترى ga watan safar a shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine 1 ga watan 12 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya yau zamu tashi insha Allah a darasin mu na 17 a littafin tajrid tauhid al mufid na malam al makrizi mako ne gabata ya kawo mana wata tambaya mun gama karanta tambayar za mu bada amsar muka tsaya inda zai ce kulna tambayar ita ce da yake magana akan shi mai shirka asalinsa ba fa yana son wulakanta ubangiji bane shi yasa ya hada shi da wani a ganin sa girmama ubangijin ne ubangiji subhanahu wataala yayi masa girma da yawa a ce ya tunkare shi shi direct dan haka sai ya ga gwanda yasa wani a tsakani yadda wanin zai zama shine shamaki gare shi da zai taimaka masa wajen isar da bukatarsa ga Allah wannan abin shine ya aukar da shi cikin abin da ya auka kuma har wata tambayar shine me sirrin kasancewar ita shirka irin wannan ba a gafarta ta wato a tsakanin zinuban da ake sabawa Allah subhanahu wataala da su to shine kawo mana fadin Allah madaukaki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما to za mu tashi inda yace kulna mun ce ko muna cewa a amsar da za mu bayar akan wannan tambaya yace ashirku shirkani kodi malam bakaranta ba ko bismillah malifi ai da fa'ida haka ladabun makaranta ne haka ake bismillah نعم
شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله وشرك في عبادته ومعاملته وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته فأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى وأما الشرك الأول فهو نوعان أحدهما شرك التعطيل وهو أكبر أنواع الشرك كشرك فرعون في قوله وما رب العالمين وقال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا
طيب malam yake tambaya cewa ko bayan tambayar ya kawo amsa yace abin da zamu ce anan shine ash-shirku shirkani ita shirka nau'i biyu ce iri biyu ce shirkun muta'alliqun bi dhatil ma'bud akwai shirkar da take da alaka da zatin shi abin bauta Allah subhanahu wataala wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi magana ce ta zati abubuwa hudu ne da zatinsa da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa to waɗannan akwai shirka a cikin su zai zo yi mana bayani wa shirkun nau'i na biyu na shirka ita ce shirka fi ibadatihi wa mu'amalatihi shirka wajen bautar Allah da mu'amala da Allah ma'ana da mu'amalar da ake da ubangiji subhanahu wataala alaƙar da take tsakanin bawa da ubangijinsa bautar da yake masa da sauran abubuwan mu'amaloli wa in kana sahibuhu ya'taqidu annahu subhanahu la sharika lahu fi dhatihi wala fi sifatihi koda shi mai aikata irin wannan shirkar ta biyu yana itiqadi yayi imani garau cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da abokin tarayya a zatinsa, ma'ana babu wani zatin irinsa, sannan kuma ba shi da abokin tarayya a siffofinsa. Za ka ga wani yana da wannan yaqinin, ya tabbatar da wannan irin nau'in na tauhidi, cewa ya yarda da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne a zatinsa, shi kadai ne a sunayensa da siffofinsa, amma kuma zai auka cikin wannan nau'i na biyu wajen ibadar Allah, shi ne wanda aka yi magana a kansa ko a cikin abubuwan da ya bayyana mana na nau'o'in shirka da suka gabata. Nan wata siga ce har yanzu ta bayyana mana kashe-kashen tauhidin da Malam Ibn al-Qayyim musamman yakan tafi zuwa gare shi wajen kashe-kashen tauhidi, yakan ambaci wani nau'i. Mun san kasa tauhidi ya kasu ko akwai i'tibarori daban-daban da malamai suke wajen kasashe. Akwai kashin da aka yi kashi uku: tauhidin rububiyya da uluhiyya da kuma al-asma'i was sifat. Akwai kuma wani kashin da aka ce tauhidul ma'rifati wal ithbat, ɗaya kenan. Na biyun kuma shine tauhidi al-qasd, tauhidul qasd. Tauhidul ma'rifati wal ithbat wannan shine ya kunshi asma'i was sifat da kuma rububiyya, domin shi yana da alaka ne da ilimi da yadda da yaqini da imani, ma'ana imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ubangiji, shi ya halitta. Wannan aiki ne ake nema a gunmu banda wannan imanin, ko akwai wani aiki da ake nema a gunmu? Imanin kawai ake so mu yadda cewa babu mai halitta banda shi. Sannan abinda ya bamu labari a cikin littafinsa a Qur'ani, da kuma abinda manzansa sallallahu alaihi wasallama shi ma ya bamu labari ta wahayin da Allah ya masa dangane da sunayen Allah da sufofi, su ma yadda ya bada labarin nan mu yi imani da su. Shi ma wannan aikinmu a ciki shine yaddar da amincewa da imani. Shi yasa sai malamai suka kira shi tauhidul ma'rifati wal ithbat, sani da tabbatarwa. Ka san ilimin abun, haƙƙin Allah na wannan abun, kuma sannan ka yadda da shi, ka tabbatar da shi. Shi kuwa wancan na biyu shine ake cewa tauhidut talabi wal qasdi, tauhidi na nema da kuma nufi. Neman me? Neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar bauta masa, da kuma nufin Allah wajen abin da za mu aikata na mu'amalolinmu da shi. Duk abin da za mu aikata to mu nufi Allah da shi. Kaga ikhlasin da za ka yi a zuciyarka, aiki ne ko ba aiki ba ne? Kaga aikinka ne wannan. Tawakkali da za ka dogara ga Allah, aiki ne. Taqwa, ka ji tsoron Allah a zuciyarka, khashiya da waɗannan, da kuma abubuwa dai da za ka yi, sujada da ruku'u, wannan duk aiki ne da za ka yi don neman yarda Allah, kuma kana nufin Allah subhanahu wa ta'ala da wannan aiki. To kaga wannan shine ake ce ma tauhidin uluhiyya a wancan kashi na uku. Kashin da aka sa kashi uku, wannan aka ce tauhidin uluhiyya shi kadai shine wannan al-qasd wa talab dinna. Shi kuma wancan da asma'i was sifat da kuma rububiyya aka hada su, sai aka kira su ma'rifati wal ithbat. Mun fahimci abin? To in ka juya su aka sun su, shine wannan zancen da muke yau. Shirkan nan ita ma ta kasu kashi biyu. Wannan madubin shi Malam Ibn al-Qayyim ya lura da shi, anan sai kasa shirka ya ce kashi biyu ce. Ta farko ita ce wadda take da alaka da zatin Allah da sunayensa da siffofinsa da ayyukansa. In ka juya nan kaga zaka ga kishiyar tauhidin rububiyya ne da asma'i was sifat, domin zati da sunaye da siffofi, wannan abu guda uku su ne tauhidul asma'i was sifat. Kun gane wannan? Domin abinda ya shafi zatin Allah da sunayensa da siffofinsa, babinsa shi ne babul asma'i was sifat. Shi kuma ɗayan na rububiyya a ina ya shigo? Af'alihi. A kun ga ya haɗa mana wannan guda biyu, cewa yayi zatihi shi ne zatil ma'bud, wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. To af'alihi dinnan shine ayyukansa na rububiyya. Dama shi yasa ai a ta'rifin tauhidur rububiyya malamai suke cewa shine me? Ifradullahi bi af'alihi, kadaita Allah da ayyukan Allah din. Allah yayi ayyuka, shi ya halitta, to karka ce wani ma ya halitta tare da shi. Shi ke bada arziki, to ka kadaita shi wajen cewa shine mai bada arziki, karka shigar da wani kace shi ma yana bada arziki tare da Allah, wannan shine tauhidin wane rububiyya. To in kun lura da shi ai zamu ga duka yana da alaka ne da ilimi dangane da abin da Allah ya bamu labari a kansa da kuma yarda da wannan ilimin da tabbatar da shi cewa eh haka yake. To shi yasa ababin tauhidi sai a sashi ababin al-ma'rifa wal ithbat. Insha Allah an fahimci wannan. Shi kuma abin da yake bukatar aiki ne daga gare mu, mu zamu aikata wani abu dan mu nufi Allah da shi, mu samu Allah ya yarda da mu ya bamu lada ya bamu shiga aljanna. Wannan ayyukan da zamu yi mai sunan su ibada. To wannan tauhidin ana ce masa tauhidul ibada, ana ce masa tauhidul tauhidut talabi wal qasdi. Shine kuma tauhidul uluhiyya. Allah sai an fahimci wannan. To kishiyarsa shine ya kawo mana wannan siga. Yanzu muna da shirka nau'i ta farko shine shirkun muta'alliqun bi dhatil ma'budi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Wannan in ka kula kamar da na ambata shine kishiyar tauhidur rububiyya da kuma al asma'i wa sifat. Mun gane wannan? Sai kuma yace wa shirkun nau'i na biyu na shirka ita ce shirka fi ibadatihi wa mu'amalatihi. Shirkar da take da alaka da bautar Allah da kuma mu'amala da Allah. To a wannan gefen ita ce wadda muka yi magana a baya, karkasa mana ita kashi kashi, akwai babba akwai karama, akwai wadda za ta fidda mutum daga musulunci, akwai wadda ba za ta fidda mutum daga musulunci. Duk ababin wannan shirka ce ta ibada, shirka da take kishiyar tauhidin uluhiyya. Insha Allah ina sa ran an fahimci wannan ko to mu je. Sai ce fa huwa allazi ayyawa, sai ce wa in kana sahibuhu, ko da shi mai wannan shirka din na biyu. Mu fahimci wannan zancen sosai. Mun gane ta farko. To ta biyun sai yace ita ce shirka a ibada da mu'amala da Allah, ko da shi wanda yake wannan shirka din, ita wannan ta biyu din, yana bautar wani Allah, yana roƙon wani Allah, yana mu'amala da wani Allah, ai shine shirkar dama. Ko da a cikin hakan ya ataqidu, yana itiqadin, ya yadda ya amince har zuci annahu, cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala la sharika lahu fi dhatihi wala fi sifati. Kun ga nan bai ce af'alihi ba, kun gani, duk da cewa ya shiga ciki. Ma'ana ko da mutum ya yadda da cewa Allah ba shi da abokin tarayya a zatinsa, ba shi da abokin tarayya a sunayensa da sufofinsa da ayyukansa, amma sai ya sa masa abokin tarayya wajen mu'amalar da zai da shi. Domin dama ai maganar rububiyya da asma'i wa sifat, musamman ma dai maganar rububiyya, rikicin da ke cikinta ba shi da yawa a tsakanin musulmi. Galibi duk musulmi, kai har wanda ba musulmi ba, sun yadda da rububiyyar Allah, sai wanda ya faɗa don kangarewa, kamar da za mu zo mu ji misalin Fir'auna. Amma duk wanda ka tambaye shi, ko da kafiri ne yana bauta wani abu wanda ba Allah ba, in ka tambaye shi wa ya halicce shi, me yake cewa? Zai ce Allah ne. Allah nan da yake zubo da ruwa, Allah nan da ya halicci sama, Allah nan da ya halicci bishiyoyi da teku da komai da komai, to shi ne ya halicce shi. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah, da za a tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa, za su ce Allah ne. Su fa waɗannan masu shirka ɗin ake magana, mushrikan Makka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suke bautawa Lata da Uzza da Hubal da Manata. In an tambaye su wa ya halicci sama da ƙasa, ba za su ce Lata ko Uzza ba, sai su ce Allah. Kaga wannan imani ne da me, cewa Allah dai shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasa, kuma shi ya halicce su. Don akwai ita ma wannan tambayar a cikin Alkur'ani, wala in sa'altum man khalaqahum la yaquluna Allah wala yaquluna al-aziz khalaqahunna al-azaa, inna magana samawati wal ardi, zai ce la yaquluna khalaqahunna al-aziz al-hakim. Amma su ma in an tambaye su za su ce Allah ne. Ashe kenan da halittar sammai da ƙasa, da halittar dan adam, dan adam mai hankali dai ya yadda da cewa Allah ne mai. To nan amma duk da haka bai hana shi ya dauki wani nau'i na ibada, tawakkalinsa da taqawarsa da tsoron zuciyarsa da yankansa da yake, alwashi da yake, rantsuwa da zai, wani nau'in magani da zai dauka ya dogara da shi ya bar Allah. Duk waɗannan abubuwan, me yasa dan adam ya san Allah ne ya masa wancan ayyukan, amma kuma in ya tashi godiya, ya tashi bauta, sai ya tafi wurin wani? amsar ta ita ce wancan abin da suka faɗa wanda muka karanta makon da ya gabata. Gani suke yi, Allah ya musu girma su tinkare shi su da su, bari su dauki wasu mutane da suke ganin Allah na ganin girman su, suna da kima da daraja a gun Allah, sai su buta hannun su don Allah ya karbi ibadatarsu. Allah ya samu mun gane wannan. To wannan shine asalin abin da ya aukar da dukkan al'umma da ta yi shirka, wannan shine farkon shirkar, kuma shine sirrin da ke cikin shirkar da ake. Insha Allah mun gane da ya waɗannan abubuwa guda biyu yanzu, da shirka nau'i na farko da na biyu. To mu je, sai ce wa amma shirku thani, amma ita shirkan nan ta biyu wacce kenan, fi ibadatihi wa mu'amalatihi, ko to wannan din yace fa huwa alladhi faragna min al-kalami fihi, ita ce wanda muka gama zance a kanta, wa asharna ilayhi, kuma muka yi ishara zuwa gare ta al'an, yanzu nan da muka gama zance, ma'ana na nufin zancen da muka karanta shi makon da ya gabata. To sai ce wa amma shirkul awwal, yawa bai kare ba ko, sai ce wa sanushbi'ul kalama fihi, zamu kosar da magana, ma'ana zamu cika magana yadda ya kamata fihi, akan wannan din insha Allahu ta'ala, ma'ana zamu sake dawowa mu sake magana dai akan wannan nau'in na tauhidin wa abin da ko shirka da take da alaka da ibada da mu'amala da Allah, domin dama ita ce asalin abin da aka rubuta wannan littafi da muke karantawa domin sa. Amma abin da ya shafi shirka a babin sunayen Allah da sufofinsa, da kuma abin da ya shafi rububiyya, to a wasu littafan akai magana ba wannan ba, shi yasa nan ishara kawai zai yi, sannan zai koma ci gaba da magana akan abin da ya shafi shirka ta uluhiyya. Insha Allah an fahimta yadda nake sa rai kenan. To sai ce wa amma shirkul awwal fa huwa nau'ani, amma ita shirka ta farko wacce kenan, shirka a zatin Allah, shirka da sunayen Allah, shirka da sifofinsa, shirka a ayyukan Allah, shine asma'i wa sifat da kuma me rububiyya. To shirka a wannan ajin guda biyu, sai ce fa huwa nau'ani, shi din ma nau'i biyu ne. Mu kula da taqsimi a babin, na taba ambata mana wannan daga cikin fa'idar ilimi, malami suna cewa abinda yake sauƙaƙa ilimi a rike shi taqsimi, taqsimin nan wannan a kasa abu kaza gida biyu, wani gida uku, wani gida hudu, yana sa dalibin ilimi ya saurin rike abu ya fahimce shi, maimakon a zubo maka shi gaba ɗaya a ce abu kaza iri 50 ne sai a zubo ma shi, amma in aka kasa shi da wata ma'ana, wannan ya sa su a wani aji daban, wannan kuma a wani ajin daban, yakan sauƙaƙa fahimta. To nan yanzu dai insha Allahu mun fahimci shirka nau'i biyu, wancan da ya fara faɗa wanda take da alaka da zatin Allah da sunaye da sufofi da ayyuka, da kuma ta biyu wanda take da alaka da bautar Allah da mu'amala da shi. To yace wannan ta biyu za a zo a sake kwalkwala magana akan ta, dama ita ce akai a baya, wannan ta farkon kuwa to nau'i biyu ce, ma'ana shirka a babin zatin Allah da sunayensa da sifofinsa nau'i biyu ne. Insha Allah mun gane wannan. To mu zo mu ji ina suke. A haduhuma, nau'i na farko na wannan shirkar, shirka ta nau'in farko wacce take da alaka da zatin Allah da sunaye da sifofi da ayyuka, yace ita ce shirku ta'tili, shirka ta korewa da wofintarwa. In an ce abtala shine ka wofintar da abu, ka ki aiki da shi, kamar da Allah madauki ki fadi a cikin Alqur'ani a suratul Hajj, wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid, bi'rin mu'attala, rijiya da aka wofintar da ita, ba a diban ruwanta, ba a kula ta, ba a yasa, ba a komai, shine bi'rin mu'attala, ka bar abu kai watsi da shi, ka kauda kanka daga gare shi. To anan shirka ta ta'tili shine wofintar da samuwar Ubangiji, a ce ma Allah ma babu, kun fahimci wannan ita ake nufi anan, ma'ana shirka ta rashin yadda ma akwai Allah din, kun ga wannan ai tana da alaka da babin rububiyya ne, ko da zatin Allah da sunayensa da sifofinsa. Allah sa an fahimta, sai ce wa huwa, yace wa huwa aqbahu anwa'i shirki, wannan shirka ita ce mafi munin nau'o'in shirka. In ka tattara nau'o'in shirka baki ɗaya, to wannan ita tafi muni, tafi muni ta ɓangaren hankali a ce ya karɓe ta, tafi muni ta ɓangaren zammin da Allah maɗaukaki ya mata, da kuma duk wanda ya yi irin wannan, ko in ce galibi wanda yayin wannan ya saba ma al'ummar duniya masu hankali ne baki daya, domin duk duniya kowa ya yadda akwai Allah da ya halitta, sai dai sabanin sunan da aka bashi. A wannan addinin ana ce masa kaza, a wannan addinin ana ce masa kaza, amma dai karfin nan da ya halicci duniya guda daya, wasu su ce Allah babba, wasu su ce Allah da yafi kowanne, ko kuma uba, ko makamancin wannan, a ƙarshe dai shine dai sama da kowa. A musulunci Allah guda daya wanda ya halicci samai da ƙasa da dan adam da kowa da kowa. To wannan shike zance mutum a samu wanda ya kore wannan, yace bai yadda da akwai Allah ba, to wannan ya sabawa masu hankali ko da kafirai ne, ballantana kuma sabawa mu'minai da yi, shi yasa tafi muni. To shi yasa sai yake cewa ka shirki fir'auna, kamar shirkar da fir'auna yayi fi qaulihi, a fadin sa da yake cewa wa ma rabbul alamin, waye kuma ubangijin talikai? Kage yana mutum bai ma san shi ba, ko dai annabi Musa yake cewa rabbul alamin, ubangijin talikai, ubangijin halitta, domin alam jam'in alamin, jam'in alam ne, ma'anarsa shine duk abin da ba Allah ba. Sija akwai wani ubangiji kuma ga halittan nan da muke gani? Kage yana nufin babu, an fahimci zancen wannan kuma ta bangaren kangarewarsa ne. Wa qala li hamana, har yake cewa hamana babban yaransa, ibni li sarhan, ka gina min wata fada babba. Sarh shine kasr, wato gini dogo babba wanda ake alfahari da shi, ana kiran qusur wato fada babba ta sarauta da wannan suna, saboda da ba inda yake da girma irin wannan guri, shi yasa ake kiransa da wannan suna. Yace gina masa, yace la'alli ablugul asbab, ko na kai hanyoyi asbabas samawati wal ard, hanyoyin sama in je in kai, fa attali ila ilahi Musa, domin in leko in gano ilahi Musa, abin bautan nan da annabi Musa yace yana bautawa. Kaga izgili, wa inni la adhunnuhu kadhiba, ni ina zaton annabi Musa ƙarya yake, in ji shi. Don haka yake cewa a gina masa, zai hau mataki mataki har ya je ya leko ya ga ubangijin. Malamai sai suna kafa hujja da wannan aya akan cewa ashe Fir'auna ma yadda Allah yana sama, ko bai sai a tona masa rami ba, kuma annabi Musa ba shi ya ce yana sama ba, ba gaya masa ne ba, amma ya ce shi ne mahalicin sammai da ƙasa. Amma sai ya ce a gina masa gini don ya hau ya je ya gano ubangijin annabi Musa, don yana tsammanin annabi Musa ƙarya yake, ashe ya yarda cewa annabi Allah subhanahu wa ta'ala yana ina, yana sa. To mu je, sai ce wa shirku wa ta'tilu, da shirka da ta'tili mutalazimani, in uwan juna ne ba sa rabuwa da juna, su ne mutalazimani, ba sa rabuwa, in akwai wannan akwai ɗayan, in akwai ɗayan akwai ɗayan. Duk wanda ya yi shirka da Allah ya yi ta'tili, wanda duk ya ta'tili ya yi shirka da Allah, gashi zai bayani. Yace fa kullu mushrikin mu'attilun, duk mai shirka da Allah ta wani bangare da ya yi shirka irin wancan da aka ambata, to ya yi ta'tili. Nan ka ɗauko, idan yana nufin ko da ta bangaren ibada ne, wanda ya ɗauki bauta ya baiwa wani, ai ya yi ta'tilin Allah daga rububiyarsa, kuma daga uluhiyarsa kai, wanda wannan kuma ya rusa masa hatta rububiyar da ya yarda da ita. Da za a tambaye shi waye mahaliccinka, zai ce Allah. To amma yanzu ya zo ya yi sujada ga wani Allah, ya yanka namansa da sunan wani Allah, ya yi rantsuwa da sunan wani Allah, me yayi? Kaga ya wofintar da Allah a wannan babin uluhiyya din. Don haka shirka ta'tili ce, ta'tili ma shirka ne. Mun gane wannan? Yace wa kullu mu'attilin mushrikun, hakanan duk mai ta'tili to mai shirka ne. Ma'ana duk wanda ya kore samuwar Allah to ya yi shirka, domin kuwa ya dangana halittar wannan duniyar da ake gani zuwa ga wani abu daban ba mai shi ba, shi kuma ita ma shirka ne. Ba ku gane ba gaskiya? Mun gane mai ake nufi da shirka, mun gane mai ake nufi da ta'tili. Ta'tili shine rashin yadda da ma akwai Allah, kamar yadda Fir'auna yayi anan. To sai malam yake ce mana, ai da shirkar da kuma ta'tilin abubuwa biyu ne, da in dai an samu ɗaya to ɗayan ma yana nan, in an samu ɗayan ɗayan ma yana nan. Ta yaya? duk mai shirka da Allah kamar wanda zai zo ya bauta wa gunki bayan ya san Allah ne ya halicce shi wannan bautar da yayi wa gunki ai yayi ta'atilin Allah kuma yayi wofintar da Allah a bangaren haƙƙin sa na abauta masa mun gane wannan ya rasa wa Allah wannan haƙƙin ya hana shi shine ayunan kun ga yayi ta'atili to shi kuma mai ta'atili wanda bai yadda da samuwar Allah ba ai ya san akwai sammai da ƙasa da shi kansa halittar su akai to yanzu kenan ya jingina halittar waɗannan halittun zuwa ga wani wanda ba Allah da yayi su ba kun ga wannan shi kuma menene shirka ce kun fahimci abin da nan kun don haka ashe duk mai shirka mai ta'atili ne duk mai ta'atili mai shirka ne to abin da yake nufi kenan to sai yake cewa lakinna shirka sai dai kuma shirkar la yastalzimu aslat ta'atili baya lazimtar asalin ta'atili na kore samuwar Allah sai dai ta'atili ta wani bangare aslat ta'atili din yana nufin gaba ɗayan a ce babu isbatin wujudin Allah wannan ba a samu ba lalle ne duk mutumin da yake shirka yake bautawa wani kamar gunki ko wani kabari ko wani abu dai wanda ba Allah ba wannan ba tilas bane ka samu cewa kuma bai yadda da samuwar Allah ba ai ko domin in an tambaye shi waye halice ka zai ce wa zai ce Allah ashe kenan ba a samu ta'atili asalin sa abun sa ba amma an samu wani bangare nasa wani bunci ne ne na abin da ya shafi uluhiyya anan ne ta'atilin haƙƙin Allah na abauta masa nan abin da yake nufi kenan ma'ana sai ce lakin ash-shirka sai dai ita shirka la yastalzimu aslat ta'atili bata lazimta in an samu mutum yayi shirka ya zama cewa tilas to yayi wancan asalin ta'atilin na korewa samuwar Allah ba lalle bane a samu haka amma ana iya samun haka akwai wanda yana bauta wa gunki amma bai yadda da ma akwai Allah ba ana samun wannan kaga wannan ya hada guda biyu asalin ta'atili da kuma shirka akwai kuma wanda yana shirkar yana bauta wani abu wanda ba Allah ba amma kuma ya yarda da Allah ne mahaliccin sa kaga bai samu asalin ta'atili ba amma ya samu wani bangaren ta'atilin haƙƙin Allah bai bashi ba na abauta masa amma duk wanda ya ta'atilin kuma bai yarda da akwai Allah ba kwata kwata to da ma galibi za ka ga ba mai bautar bane domin ya zai bauta abin da bai tabbatar da shi ba mun gane yawa don haka ya dangana wa wani wanda ba Allah ba halittar hatta shi kansa me yasa shi fir'auna ai kun ga bayan wannan ta'atilin ai ce waye ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani ilahi kun ga nan bai ce rabbu ba sai sai ilahi me bambanci tsakanin rabbu kuma da ilahi ai kun sani rabbu mahalicci ubangiji mai halitta mai gudanar da rayuwa mai renon bayansa ilahi kuma shine abun bauta kaga da ya kore ya ce wa ma rabbul alamin bai tabbatar wa Allah shi ya halittun sama ba ta kangarewarsa amma kuma sai yake cewa mutane ma alimtu lakum min ilahin ghairi duk da cewa a wani wurin ya ce ana rabbukumul a'la yayi da awar wannan wurin cewa shi ubangiji ne mafi girma wanda a wurin sa mai wannan kushe cancanci a bauta masa Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke kun ga shi fir'auna ya hada duka biyu yayi ta'tili ya kuma yi me yayi shirka sai ce bal qad yakunu al mushriku shi mai shirka tunda wannan ya ce mana malam ya gaya mana ai samun shirka baya lazimta lalle akwai ta'tili asalin sa ko to sai ce bal bar wannan zance domin kuwa qad yakunu al mushriku shi mai shirka mai bautar wani Allah zai iya zama muqirran bil khaliqi mai tabbatar da mahalicci ne ya tabbatar da Allah ne mahalicci Allah ne yayi sama da ƙasa da shi kansa wa sifatihi ya tabbatar wa Allah ma sifofinsa sai Allah mai ilimi ne Allah mai iko ne Allah mai magana ne Allah mai rayayye ne duk waɗannan abubuwan za a iya samun wanda ya tabbatar da wannan amma kuma yana shirka walakinnahu mu'attilun haqqat tauhidi to kun ga zancen ya fito amma za ku ga yayi ta'atili ne na haƙƙin bautar Allah haƙƙin Allah a bauta masa shi ya wofintar yake tabbatar da shi Allah subhanahu wa ta'ala nake roƙo ya zama cewa kun fahimci wannan gefen to mu tsaya mu yi da Hausa malam asali ya kasa mana shirka nau'i biyu akwai wadda take da alaka da zatin Allah da sifofinsa da sunayensa da ayyukansa akwai kuma shirka da take da alaka da bautar Allah da kuma mu'amala da shi sai ce ita wannan ta biyu mun yi magana akan ta kuma za mu dawo mu sake kwalkwalewa mu sake ƙara magana akai domin ita ce asalin dalilin rubuta wannan littafi akan tauhidul ibada ne tauhidul uluhiyya to sannan sai ya ce amma ita wannan shirka ta farko da ya ambata wadda take da alaka da zatin Allah da sunaye da sifofi da ayyukan Allah to ta kasu kashi biyu ta farko ita ce shirka ta bangaren ta'tsili wofintarwa kar a tabbatarwa Allah ma samuwa gabaɗaya a ce babu Allah wannan shirka ce ita ce wannan ita ce mafi muni a shirkar da aka yi domin me ta saba ma hankalin dukkan masu hankali domin imani da cewa akwai Allah shi ya halicci sama ya halicci ƙasa imanin dukkan mutanen duniya ne mumini da kafiri har kafirai masu bauta wasu abubuwa wanda ba Allah ba sun yarda cewa Allah ne ya halicce su shi yayi sama shi yayi ƙasa to sannan sai ya ce mana amma kuma ya kamata ka gane kai dalibin ilimi shirkan nan da aka faɗa dama da ita da ta'tsili wasu ɗaya ubansu ɗaya in an samu wannan to ɗayan ma yana binsa in an samu wancan ɗayan ma yana binsa sai ya ce duk wanda ya yi shirka tunda kun gane me ya yi shirka da ta'tsili to duk wanda ya yi shirka ya yi ta'tsili domin bautawa wani Allah ɗin nan da ya yi ya ɗauki yankansa ya yanka da sunan gunki ko sunan wani kabari ko wani waliyi ko makamancin wannan wannan abin da bai yi da sunan Allah ba sai ya yi da sunan wani ai ya wofintar da haƙƙin Allah na abauta masa to wannan ta'tsili ne a uluhiyya ko da dai ba lalle ne ya zama cewa yana da asalin ta'tsilin korewar samuwar Allah ba in an tambaye shi waye halicce ka waye halicci sammai da ƙasa zai ce Allah ne amma wajen aikin da zai na ibada da mu'amalar da zai da abun bauta sai da wani abun bautar daban wanda ba Allah ba yin wannan mu'amala ta ibada da mu'amala ta yau da kullun na neman yardar abun bauta in dai har aka yi ta ko da an yarda da cewa Allah shi ya halicci sama da ƙasa to wannan menene ta'tsili ne ta bangaren haƙƙinsa na bauta mun gane wannan insha Allah to shi kuma mutumin da ya ta'tsili ta'tsili wanda ba su da littafi la Allah ba su san me aka faɗa daidai ba ainun ne da ta'un da lamu asalinsu yau taf'ilinsa shi ne a ce ta'tsili ta'tsili shi ne ka wofintar da abu ka rabu da shi ka ƙi kula shi ka ƙi amfani da shi ka ƙi ba shi haƙƙinsa to duk wanda ya yi wannan dangane da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bai yarda akwai Allah ba bai yarda da Allah da ya halicci sammai da ƙasa ba to duk wanda ya yi wannan ya yi abu biyu ya yi ta'tsilin sannan kuma ya yi shirka domin kowa ya sani duk mai hankali ga saman ga ƙasan akwai ta ga shi ɗan adam ɗin shi kansa da yake ta'tsilin akwai shi sai a tambaye shi to waye yi ka kaga tunda bai yarda da Allah ba ai ba zai ce Allah ba to waye kaga kenan wannan halittar da muka gani dole shi wannan mutumin ko bai faɗi suna ba to ya tabbatar tana da wani abin halitta ba Allah ɗin ba tunda shi bai yarda da Allah ba to wannan rashin yarda da cewa Allah ne ya halicci sammai da ƙasa to ai tabbatarwa wani ne daban ko da ba a faɗi sunansa ba to ta wannan wurin shi ma ya yi shirka Allah sa an fahimci abin yanzu to shine duk dai sai yake faɗin amma kuma baya lazimtar dan an samu shirka a samu waccan asalin ta'tsilin domin za ka iya samun mutumin da yana bautawa wani wanda ba Allah ba duk da cewa ya yarda Allah ne mahaliccinsa ya yarda cewa kuma Allah yana da sunaye da sifofi har ma yana tabbatar da sunayen da sifofi amma dai a ina yayi ta'tsilin ya yi ta'tsilin haƙƙin Allah na abauta masa shine haƙƙin tauhidi shikenan insha Allah an fahimta ni to sai ce wa aslu shirki asalin shirka wa qa'idatuhu asalin shirka da ka'idarta wannan ce ka'ida ana nufin base ginshikinta inda ake gina ta akai allati yarji'u ilaiha wadda shirka take koma zuwa gare ta huwa ta'tilu shine shi ta'tili din nan dai asalin shirka ma gaba daya da shine abinda zaka ce foundation din da aka gina ita kanta shirka akai shine wannan ta'tili din wani zai ce shi bai taba jin wannan zancen ba ta'tilin sawa'un at-ta'tilul juz'i wancan na wofintar da haƙƙin Allah wajen bauta ko kuma aslul ta'dilul kulli na gaba dai din to asalin dai wannan ta'dilin shine asalin shirka baki da domin ba a bautawa wani wanda ba Allah ba sai da aka hana Allah aka hana Allah haƙƙin sa ko haƙƙin a bautawa Allah nawa ne haƙƙin Allah duk wanda ya bautawa wani wanda ba Allah ba ai yayi rawar wannan haƙƙin ya hana ya bewa Allah haƙƙin sa to wannan hana wa Allah haƙƙin sa din ai ta'dili to shi yasa yake cewa asalin shirka an gina ta ne dama akan ta'dili wofintarwa sai shi wa huwa thalathatu aqsami to nan lai a ƙara kula sosai muna kismi biyu a cikin su muka fita muka shiga wani kismin biyu aka ce mana daya a dayan kuma aka sake raba mana wani abu guda uku ko da aka sai an kula sosai ba a ce ba kawo mana nau'i na biyun ba gashi san zai kawo shi a ƙarƙashin shafi to yanzu wasu abubuwa guda uku ne yanzu kamar ka ce bayan yayi magana da shirka akan cewa nau'i na farko na shirka a babin sunayen Allah da siffofinsa da zatinsa da ayyukansa ai ya sai mana nau'i biyu ne nau'i na farko yace shine shirku ta'dili shine mafi muni to sai yazo yake ce mana kai ta'dilin nan ma fa duk shirka a kansa aka gina kuma shi kansa ta'dilin nau'i uku ne to in ya gama faɗa maka ta'dilin nau'i uku ne sai ya dawo ya gaya maka nau'i na biyu na shirkar wadda ba shirku ta'dil ba duk kuma a babin nau'i na biyu farko na shirka wadda take babin sunayen Allah da siffofinsa da kuma ayyukansa insha Allah an gane to sai shi ahaduha nau'i na daya daga cikin ko kashi na daya daga cikin kashe guda uku na ta'tili shine ta'tilul masnu'i an sani'ihi wofin tadda abin halitta daga mahaliccin sa ka yadda da abin halitta akwai shi amma sai ka ce ba shi da mahalicci shine ma'anan ta'tilul masnu'i an sani'ihi duk wanda bai yadda da samuwar Allah ba to nau'in abin da yayi a ta'tili uku ne akwai wannan nau'i na farko shine ga halittar akwai amma sai ka wofintarwa ita wannan halittar mahaliccinta masnu'ana nufin makhluq ka fassara shi da makhluq domin da man asali daga sun'i ne sun'i shine yin abu kera shi me yasa a Hausa muka aro wannan lafazin ake cewa sana'a sana'a da muke fadi a Hausa asalin ta larabci ne daga sana'a yasna'u fa huwa sani'u ya kera abu yana yin sa kuma shi mai yin abu ne dan haka in aka ce sana'a wato fannin yin kere-keren abubuwa shine sana'a shi ko ba Hausa ya dauka yake cewa sana'a aro ne kuma ba laifi bane yawa kamar yadda kowane yare shi ma yana aro ba Hausa ya ara anan to in aka ce sana'a ai kun ga ana buƙatar sani'i da masnu'i da fi'ilin sun sani'in shine Allah subhanahu wa ta'ala in ana zancen halitta sama da ƙasa waye kera su waye yi su da babu su Allah to menene kuma shi masnu'i din shine mafu'uli mafu'ulin kuma shine abin da aka san'anta shine ita sama ita ƙasa kogi teku dan adam aljan mala'ika da sauran duk abubuwan halitta to mu dinnan baki daya masnu'una ne mu ne makhluquna maf'uluna duka ne wato duk wanda ya yadda da akwai masnu'i shine abin halitta dama dai wannan ba inkarin sa aiko domin inkarin makhluqi kuma rashin hankali ne ma gaba daya domin mutum ba zai zo ya ce ba shi ba shi kansa domin shi masnu'i ne mutum ba zai zo ya ce mana ai babu sama ba da mutum zai zo ya ce maka ai saman nan da ake cewa sama babu fa wani abu mai suna sama kasan nan da muke kai babu ita to akan me muke kaga dole kawai sai dai a kai shi gidan mahaukata to amma idan yace wannan abun halitta din ba shi da mahalicci to wannan shine ta'dili nau'i na daya shine ta'dili masnu an sanihi Allah sa an gane as-sani nau'i na biyu ko kashi na biyu daga kashe-kashen wannan ta'til shine ta'til as-sani'i an kamalihi as-sabit lahu wofin tadda shi mahalicci din daga kamalarsa wadda ta tabbata gare shi. Allah madaukaki kamili ne, kamala cikakkiya ta kowanne fanni, baya buƙatar wani abu daga cikin halittarsa don su kammala shi, kammalalle ne shi, babu tawaya tare da shi. Shi ne mahalicci, ba wai dan yayi halitta aka kira shi mahalicci ba. Ko mun taɓa wannan zancen, har muka ɗauko daga Malam At-Tahawi. Malam At-Tahawi yana cewa laysa ba'da khalqi al-khalq istafada isma al-khaliq wala bi ihdathihi al-bariyyah istafada isma al-bari. Shi Allah subhanahu wa ta'ala ba sai da ya halitta ya fa'idanta da sunan mahalicci ba, a'a, tun kafin ya halicci komai da kowa daga cikin sunayensa shine mahalicci. Domin in kace bai samu sunan mahalicci ba sai da ya halitta, to ka ce kenan akwai wani lokaci da da bai kammala ba sai da ya wani abu sai ya kammala, domin halittar nan ai kammala ce. In ka ce ba shi, shi ba al-khaliqu bane kafin ya halitta, to kamar ka ce akwai zamanin da, akwai lokacin da kafin ya halicci duniya da menene shi. In ka ce ba khaliqu bane, to ka tawaye shi daga hakikar haƙƙinsa na cewa shi mahalicci ne. Don haka ashe ba ya cancanci sunan bane bayan yayi, ba kamar sunan mai sana'a bane. Ana cewa mutum tela saboda yana dinki, da baya dinki ba dama ka ce masa tela. Ana ce masa gettai saboda yana gyara kore, ana ce masa baduku saboda yana dinke fata, da baya yin wannan bai cancanci wannan sunan ba. Aiko ba dama ka ga ka samu mutum yana zaune haka kawai sai ka ce masa dan kaza mai yin kaza mai wata sana'a, bayan baka taba ganin sa yana yi ba. To shi Allah nasa abun ba haka bane. Shi tun kafin ya halicci sammai, ya halicci ƙasa, ya halicci dan adam, shine al-khaliqu. To wannan abun ai idan mutum ya ce bai tabbatar da Allah subhanahu wataala ba, bai yadda da shi ba, ko kuma kai bai yadda da sunayensa da sufofinsa ba, to ai ya wofintar da Allah daga wannan kamala din. Shine ma'anan ta'tilis sani'i an kamalihi as-sabiti lahu. Allah sa an fahimta. كشي نؤكو. الثالث تعطيل معاملته عما يجب على الأبد من حقيقة التوحيد. تو أكويكما ووفن تد معاملة دباوة زي وألا يوفن تد شي عما يجب على الأبد دك أبن دا شيباوة واجبيني أي كتا من حقيقة التوحيد نحقيقة التوحيد منين وانا مغانا ميكيني في الكتاني. Ma'ana mutumin da ya yadda da makhluqi yana da khaliqi, ya yadda da khaliqin kuma yana da kamala, kaga ba shi da wannan ta'dili na farko da na biyu. To amma sai ya bautawa wani wanda ba Allah ba, to anan yayi ta'dilin mai mu'amala da Allah. Haƙƙin nan na Allah na ai mu'amala da shi, a tabbatar masa da tauhidi, shi wannan yayi wasa da shi, ya wofintar da shi, bai tabbatar wa Allah wannan abu ba. In kukula wannan na farko da na biyun nan shine dai abin da ya faɗa mana shirkan nan ta zatin Allah da sifofi da sunaye, wannan na ukun kuma na mu'amalan nan da ya faɗa na ibada da mu'amala. To shi yasa sai ki ga mana ka ga bawan Allah mai karatu ita shirkan nan duk da kaji muna faɗa, to dama asalinta an gina ta ne akan wannan ta'tili. Don haka ashe kenan kaga duk shirkokin can da ya faɗa guda biyu duk sun dawo cikin ta'tili. Ashe ta'tili dai shine foundation din na shirkokin can da aka yi. Insha Allah an fahimci wannan. To sai yake cewa kuma wa min hadha, daga cikin wannan, to wannan din me yake nufi anan? Ya koma kan nau'i na farko na shirka da yace nau'i biyu ce. Akwai shirku ta'tili da kuma an-nau'i thani, ga tanan zai zo ya fada. Yanzu ya gama maka wancan kashin ta'tilin nau'i uku din nan ko? To so yake kafin ka fita daga maganar shirka ta ta'tili sai ka ji cewa ga misalanta. Mun gane yanzu insha Allah. Ma'ana misalan abubuwan da zamu dauka sune misalan abin da ya ga mana na shirka ta'tili, ba ya kawo mana zancen Fir'auna ba, shine kawai misalin da ya kawo mana. To zai kara mana wasu misalai ne kari akan ta'tili irin na Fir'auna. Yanzu mun gama, kar ku hada wannan zancen yanzu da zamu karanta, kar ku hada shi da wannan abin da muka gama karanta yanzu, wannan na magana kashi uku nan ku kyale shi. yargawai na yi dan ya gaya mana cewa ta'atilin nan asalinsa ne shine asalin shirka shi kuma ya kasu kashi uku sai muka ga ma kashin da ya masa uku ya mai da mu kan wancan asalin kashi biyu nan da muke magana akai to yanzu shi wannan shirku ta'atil din wanda shine shirka na biyu a shine shirka nau'in shirka na farko a kashi na farko da ya ambata mana cewa yana da alaka da sunan Allah da sufofinsa ga misalansa sai ce wa min hadha shirku ahli alwahdati daga cikin irin wannan shirkar dan kar abin da yasa nake nanata muku wannan ku yi hakuri kun ga cewa yi wa min hadha hadha nan ismu isharar nan gun me zaka komar da shi in ka mai da shi wurin wannan na karshen yanki kashi na ukun nan na tatsili za ga abin ba zai tafi daidai ba don Allah ina so in tabbatar mun fahimci zancen nan waye gane misali ai yanzu ya gaya mana cewa shirkan nan asalinta an gina ta akan ta'atili sai ce to ta'atilin nan fa shi ma kashi uku ne ya fadi wofintar da abin halitta daga mahalicci shi mahalicci wofintar da shi daga kamalarsa sai kuma bawa ya wofintar da haƙƙin Allah na tauhidi wajen mu'amalarsa kun ga kenan wannan shirka ta uluhiyyati mun gane wannan to kun ga da yazo yanzu yace mana wa min hadha kila wani mai karatu sai yace wa min hadha nan yana nufin wannan ta'atilin ta mu'amalatihi amma yajibu alal abdi min haqiqati tauhidi ko to ba nan bane wannan hadha din ba ishara zuwa ga wannan bane ishara ce zuwa ga wancan me shirku ta'atilin nan da ya fara mana magana daka da zaka sa alkalami ma ka sa hadha din nan ka jawo ta ka komo kan ahaduha a shafin can da ya wuce na 60 inda yace maka ahaduha shirku ta'atili ka sa alama anan sai ka fahimci karatu in ba haka ba za ka kuskure masa wa min hadha shirku ahli alwahdati daga cikin shirkat ta'atil akwai shirka ta ahli alwahdati su wane ne ahli alwahdati sune masu wahdatul wujudi masu cewa ai wannan samuwa din in an ce samuwa istilahi ne na malaman kalami samuwa ma'ana duk abin da yake samamme to abu guda ne duk abin da yake samamme to abu guda ɗaya ne kun taba jin wannan ko ba ku taba ji ba kuna ji ana faɗin masu wahdatul wujudi to sai an ba da misalin da kowa zai gane kenan masu cewa komai Allah ne yanzu kun gane to shine su ne ake ce mai ahlul wahdati ma'abuta wahida masu cewa ai wannan halitta da muke gani to duka abu ɗaya ne shi yasa ake ce musu wahida wahida din shine unity of existence haka ake kiransu ko pantheism technical sunansu a theology ana ce musu pantheism shine yadda da cewa kowanne abu komai guda ɗaya ne halittar gaba ɗaya kawai abu guda ɗaya ne ba zancen sama ba zancen wannan Muhammadu ne wannan Isma'ila wannan Harifu wannan wane ne a duk kawai abu ɗaya ne kai ne kake ganin su an rarraba amma abun guda ɗaya ne sama ita ce dan adam shine sama aljani shine mutum shine komai ɗaya ne kawai kuma agun su in an ce samuwa din suna nufin har da mahalicci domin su dama ba su ware wani mahalicci da ba mahalicci ba shi yasa mutum zai daga hularsa ya ce Allah ne rigar sai ce Allah masallaci Allah komai Allah asalin wannan abun daga falsafa suka samu musamman falsafa ta India mun dai taba wannan zancen da ku a wasu ko a wannan darasin ko a wasu to asalin zancen daga nan ne suka samu shi to daga kun ga kenan ashe in za ka fahimci karatun da yace wa min hadha shirku ahli alwahdati kaga ana zancen ta'atili ne ba zancen wadancan masu bauta wani Allah ake nufi ba Allah sai kun gane sosai yanzu zancen to daga cikin wannan shirka akwai shirkar ahlul wahdati wa minhu daga cikin su kuma dai akwai shirkul malahidati lokaci ai zama minti biyar to mu tsaya ana zai fi sai ya zama domin waɗannan kun ga muka tashi zancen malahida za ku yi tambaya su waye malahida za mu dau lokaci wajen bayanin sa yafi mu zancen minti biyar da maganar qidamul alam menene qidamul alam duk waɗannan abubuwan suna buƙatar bayanin da bai kamata mu ɗauki minti biyar mu ce za mu yi shi kuma ba za a fahimce shi yadda ya kamata ba sai mu tsaya in yaso yanzu kenan mu koma zancenmu ya zama inda muka tsaya shine inda yace wa aslu shirki wa qa'idatuhu allati yarji'u ilayha huwa at-ta'til wa huwa thalathatu aqsamin ahaduha athani athalithu inda yace haqiqatu tauhid sai mu sa alama to anan muka tsaya sai mu zo inda yace wa min hadha sai mu koma mu ce hadha dinnan ana nufin me eh shirku at-ta'til shikenan sai zama misali ne zai kawo mana na shirka ta ta'tili ta wofintar da samuwar Allah domin wanda yace maka hulassa ce Allah ya yadda akwai Allah da ya halicci samai da kasa kun ga mutum wannan don haka shirka ce shi ma ta ta'tili ta wofintar da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala baki daya Allah ya tsare mu Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi ilimi mai amfani ilimi kuma bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu abubuwa da suke aukuwa yau da kullum a wannan ƙasa ta mu na rashin zaman lafiya muna fata muna kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya mana ya dauke mana su yayi mana maganin su waɗanda suke kawo su kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya maida makircin su da sharrin su kansu Allah ya hada su da abin da zai lalata lamarin su Allah ya hana cutar su zuwa gare mu al'ummar da ta halaka sakamakon wannan abu suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala musamman abin da ya faru a Kano muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbe su a matsayin shahidai Allah ya sa yan aljanna ne baki ɗayan su yara ƙanana da ba su da zunubi da aka kashe a wannan abu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masu ceton iyayen su ne da kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganin wannan abu Allah kimsa mana tunanin da zamu mu fita daga wannan abu Allah ci Allah kuma ya cire mana tsoron sa da firgita daga gare shi Allah ya cire wa shugabannin mu su kansu tsorata daga wannan lamari Allah ya hada kansu su yi tunanin yadda za a yi a fita daga wannan yanayi Allah ya sa su watsar da bambance-bambancen su na kowane iri da na kabila da na menene da kuma na siyasa su zo su hadu su tinkari wannan abu su tausaya wa al'umma kar su ji tsoron rabuwa da rayuwar su kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa da mu da su baki daya mu hada kanmu mu ga cewa an fita daga wannan yanayi kuma mu koma mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala laifukan mu ne sakamakon sa ne wannan abu mu tuba ga Allah mu koma mu gyara halin mu tsakanin mu da Ubangiji mu roke shi mu sa goshin mu a ƙasa mu zubda hawaye mu roke shi insha Allah shi mai amsawa ne Allah yana amsa addu'ar kafiri in ya tsananta bukata yace ya Allah yi min kaza Allah ya ne masa to ya mai la ilaha illallah muhammadur rasulullah mun bai bai kanmu da saban Allah nau'i nau'i shi yasa aka buge mu nan da nan shikenan magana ta kare Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da mu kan hanya turba ta daidai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu kuma damar mu tuba din kuma sannan muna roƙon Allah da tausayin sa da rahamar sa Allah ya dakatar da wannan bala'in da ke tafi da mata da yara waɗanda basu ji ba basu gani ba Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya dakatar mana daidai wannan bala'i nau'i iri iri duk kuma inda yake faruwa a sauran bangarorin wannan ƙasa ta mu jihohin da suke makotan mu baki daya da Borno da Yobe da Adamawa dukkanin su Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su su zauna lafiya Allah subhanahu wa ta'ala mu ma ya ba mu mu zauna lafiya duk kasar ma Allah ya bata zaman lafiya Allah ya sa abubuwan da za a zo a shiga din na siyasa ba za su ƙara hargitsa wannan ƙasa ba duk mai kokarin ya wargaza mana ƙasar nan ta balbalce ta lalace ta zama tarihin ta ya kare Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar masa sharrin sa kansa Allah ya hana shi cin burin sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu hadin kai da soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tsayawa akan hanyar sa wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka